sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alar da kuma niya haka kuma ana iya samu alfa radio na kuma san da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da masu sauraro da ku da wannan safiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da masu sauraro abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu kanun labarai.
To ladan shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin samar wa malamai da makamai a makarantu da nufin shawo kan kisan ɗalibai. Fitaccen mai bishara ba Amurka nan Billy Graham da ake ɗauka matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin Krista tasiri a duniya ya rasu yana da shekaru 99. Kana har yanzu kasashen nahiyar Afirka ke kan gaba a batun cin hanci da rashawa a duniya, inda Somalia ta tashi da maki 9 kacal cikin 100.
A cikin shirin za ku yi cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar samo ɗaukacin 'yan matan makarantar matan nan na Dabci da ke cikin jihar Yobe da wasu da ake tumar 'yan Boko Haram ne suka sace.
An same su yanzu an kawo su ga idan
su 50 din da ake magana cewa ba sai inda suke ba
gaba daya ma
a kuma a can kasar Ghana shugaban kasar ne yayi kira ga takwarorinsa da a gaggauta fara amfani da kudin bai daya ko ina fa'idar hakan
idan kudaden suka zama bai daya kaga zai karfafa darajar tattalin arziki saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kudin misali na Ghana zuwa dala sannan kuma a zo a mai da shi kudin kamar sefa
haka kuma muna da rahoto inda aka kwana akan harbin da aka yi a birnin Sokoto wanda yayi dalilin mutuwar wasu matasa biyu idan muna da lokaci mu kawo muku tattaunawar da Madina Daura ta yi da kakakin Costa na Najeriya John Atta sai Grace Alheri Abdu take nan tare da ni ta gabatar da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump yana goyen bayan wato yana nuna goyen bayan samarwa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da ɗaliban da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi. Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fada White House cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko'ina cikin makarantar. Za mu yi nazari akan wannan sosai. A wani lokaci Trump ya yi tambaya cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar, mutane kalilan daga ciki suka daga hannuwansu. Daga nan sai ya kuma sake yin tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba. Sai mutane da dama suka daga hannu daga cikin kimanin mutane 40 da suka yi ɗakin da suka hada da ɗalibai da dangin su da kuma malaman makarantar da aka yi harbin. Trump yana kuma kira da a janye dokar hana ɗaukar bindiga kusa da makarantu. Ya ce gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayar wa mutum da bindiga. Za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. A halin yanzu dai jihohi 28 ne na Amurka ba su ƙayyade shekarun mallakar bindiga ba. Fitaccen mai bishara ba Amurka Billy Graham da ake ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin Krista tasiri a ƙarni na 20 ya rasu jiya yana da shekaru 99. Graham ya fi fama da rashin lafiya cikin shekarun da suka gabata ya kuma rasu a gidansa da ke Montreat, jihar Carolina ta Arewa. Ya jima bai fita a bainin jama'a ba ko da yake ya halarci bikin cika shekarunsa 95 da aka yi a watan Nuwamba shekara ta 2013. Graham ya shafi shekara da shekaru yana daga littafi mai tsarki sama yayin da yake wa'azi ga sama da mutane miliyan 200 a kasashen duniya 185. Ya shirya manyan tarukan bishara da ake kira Billy Graham Crusade da dubban mutane suka halarta. Ya kuma yi wa'azi ga miliyoyin mutane da ta akwatunan talabijin da rediyo da kuma tauraron dan adam. A cikin shekaru 70 Billy Graham ya shafe yana bishara. Ya fayyace cewa gaskiya da kuma karɓar Yesu Almasihu ita ce kaɗai mafita ga masifin da bil'adama ke fuskanta. Billy Graham ya yi wa'azi a kowace nahiya ta duniya sai dai a taktika kawai. Yayi wa'azi a kasashen tarayyar Soviet kafin rugujewa komunisanci. Yayi wa'azi a China da Korea ta Arewa inda ya gana da shugabannin siyasar kasashen. Mai bisharan ya zama mashawarcin al'amuran ruhaniya ya kuma shaku da dukkan shugabannin Amurka daga Harry Truman a shekara ta 1940 zuwa Barack Obama a karni na 21. An sha gayyata Bill Graham yayi addu'o'i a manyan taruka da kuma bukukuwa na ƙasa a Amurka da suka hada da rantsar da sababbin shugabanni. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga kwamitin sulhu ya amince da kudirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 ba tare da bata lokaci ba a Syria domin a taimaka wa kimanin mutane 400,000 da ke yankin Gota da yace suna cikin matsanancin halin kunci. Guterres ya ce ya hakikanta cewa gabashin Gota ya kagara, yace kira na ga dukkan waɗanda ke tashin hankali shine su daina yaki ba tare da bata lokaci ba a gabashin kasar domin a iya kai kayan agaji ga mabukata. Shekarar da ta gabata aka ayyana yankin a matsayin daya daga cikin wuraren da za a daina tada hankali a wata yarjejeniya da aka cimma ta magoya bayan Syria da Russia da suka hada da Russia da Iran da sai kuma wani bangare da Turkiya. Sai dai an ci gaba da fada kwanan nan yayin da sojojin Syria da abokan kawancenta suka nuna alamar kaddamar da hari da nufin sake kwace yankin da ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da suka rage kusa da Damascus a hannun mayakan kungiyar Hamayya. Kasashen Afirka da ke yankin hamada suna ci gaba da kasancewa kan gaba a jerin kasashen da cin hanci da rashawa yayi katutu bisa ga binciken da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta gudanar shekara da wadda take gudanarwa shekara shekara. Binciken ya nuna ƙasar Somalia ita ce kashin baya na tsawon shekaru 12 jere kasashen da ke yaki da cin hanci da rashawa bayan da Cibiyar ta gudanar da bincike a kasashe 180. Binciken ya kuma gano cewa sama da sulusin kasashen da aka gudanar da binciken ba su sami makin da ya shige 50 cikin 100 ba, inda aka dauki 43 a matsayin madaidaici. Galibin kasashen nahiyar Afirka ba su wuce maki 32 cikin 100 ba, babu kuma wata ƙasa a duniya da ta taba samun 100 bisa 100. Kasar Netherlands ita ce kan gaba a matsayin kasar da ba a cika samun matsalar cin hanci da rashawa ba, inda kasar ta sami maki 89 cikin 100 yayin da kasar Somalia ta sami maki 9.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto cikakkun labaran duniya. To bari mu da taskarar watan namu da labarin ceto ƴan matan makarantar mata na garin Dabci da ke cikin jihar Yobe. Ga kuma Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaron ƙasar sun samu nasarar sace ƴanto waɗannan ƴan mata daga hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin, wanda kuma yace yanzu hakan suna hannun jami'an sojan Najeriya. Ya kuma ƙara da cewa gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya jinjina ma rundunar sojan Najeriya game da wannan namijin kokari da suka yi na sake ƴanto waɗannan ƴan mata daga hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Sai dai wannan sanarwar bai bayyana adadin ɗaliban da aka ceto daga hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin ba. Sai dai tun a yammacin jiya Alhaji Abdullahi Bekun ya fidda wata sanarwa na daban, inda ya bayyana cewa ana da adadin ɗalibai 226 ne a wannan makarantar, kuma guda 50 ne a wancan lokacin da ba samu kaiwa gare su ba. Kafin daga bisani ya fidda wannan sanarwar na cewa an ceto dukkanin waɗannan ɗalibai ba tare da ƙarin yin hasse game da adadin nasu ba. Hakan dai ya sa na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobe, wato Alhaji Muhammad Lamin, wanda kuma yi min ƙarin hasse game da wannan nasara da ya ce an samu kamar haka.
Information da muke samu don an same su yanzu an kawo su Gaidam.
Su 50 ɗin da ake magana cewa ba sayin da suke ba?
Gaba ɗaya ma, da ka ga mun ce 71 ne aliyawa, wanda wutar account for. To yanzu sun ce an samu about 80 of them ma.
A cikin garin Gaidam aka same su ko kuma wani ƙauye?
A cikin Gaidam ba kai can kusa da abin ba wajen borno ba.
Okay, a tsakanin iyaka.
Borno ya be boda.
Tsakanin iyaka tsakanin borno da.
A guraren ne aka same su aka ce. Details din ba mu samu ba har da court them da.
To ranka zaka iya gaban kididdigar su su nawa ne yanzu wanda aka kwato da aka samu
duk. Ai to ai yanzu din sai wanda suka samu su da su ba mu su tabbatar nawa suke. Yanzu in na ga maka mai speculative.
To amma yayin lafiyar su yake suna cikin koshin lafiya dukan su koko.
A yanzu haka dai suna gwada lafiyar su din a cikin hospital kai dan aka ce mana.
Wasu rahotanni dai na nuna cewa rundunar sojan ta samu nasarar kubuto da waɗannan ƴan matan ne sakamakon lalacewar motar da ke dauke da waɗannan ɗalibai tsakanin kan iyakan jihohin Borno da Yobe. Sai dai har zuwa wannan lokaci rundunar sojan kasar bar ce komai ba game da wannan lamari, duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya umarci wasu ministoci uku da tabbatar cewa sun ziyarci garin Dabcin don ganewa idanunsu yadda al'amura suka wakana. Haruna Dauda Biyu, Murka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga jihar Yobe sai jihar Sokoto, inda aka harbe wasu matasa biyu, inda rundunar ƴan sandan jihar ta ce ba ita ce ta yi wannan harbin ta harbe waɗannan matasan ba. Yayin da ita ma wato hukumar gidan yari ta ce ba ta san ma an yi wani harbi ba lokacin da take kai wasu kotu da aka yi kokarin kwace su daga hannun jami'anta. Ga dai Murtala Faruk Sani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an 'yan sanda sun mayar da martani nan take domin taimakawa jami'an hukumar ta prison, inda suka sami nasarar karewa tare da komawa da waɗanda ake tuhumar zuwa gidan yari. To sai dai ba inda hukumar ta ambato mutane biyu da aka kashe a lokacin, duk kuwa da cewa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin. Wannan ya sa na tuntuɓi controller hukumar ta prison a jihar Sokoto Haliru na Baba.
Shi wannan wani harbi ko wani ya abin nan bamu da labarin shi. Abin da ke babban aikin namu cikin hukumar gidan yari shine cewa mu tabbatar da kiyaye masu laifi da aka a prison. Amma maganan cewa wani ya an halbi bai sauran su bamu da labarin wannan.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da cewa an yi wannan harbin kuma ta tabbatar da mutuwar waɗannan matasan.
To shi ne ke gaya maka mu aikinmu shi ne mu tsare lafiyar prisoner.
Kamar ana ganin cewa kamar ɗaya daga cikin jami'an ka ne ya yi wannan harbin wanda ya sami waɗannan mutanen da suke wucewa.
Shi ne gaya maka tun farko zancen an yi halbi ko an yi wani abu haka bamu da kusani a kan shi.
To amma rundunar 'yan sanda da ta lura lamarin na son komawa kanta. Ta fito ƙarara ta wanke kanta tare da tabbatar da cewa 'yan hukumar ta prison ne suka yi harbin wanda ya sanadiyar ajalin wasu matasa biyu. DSP Cordelia Nwanwe ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto.
The hoodlums who are supposed to be friends to these suspects who's meant to be moved back into the prison custody attacked the prison warders on the road. They attacked them when they were trying to fix their vehicles.
Ta ce abokan waɗanda ake tuhumar ne suka kai farmaki ga jami'an na prison akan titi a lokacin da suke kokarin ganin sun tserar da su ne. Wani jami'in prison ya yi harbi a iska inda har sashi ya daki wasu mutane. An ruga da su asibiti inda biyu daga cikin su suka rasu yayin da ɗaya yake jinya.
They were used by the prison wardens and of course the pallet of the bullet that was used has actually been taken back into the police custody in the state headquarters. We've restored.
Yanzu haka an tattara harsashin da kwalfar harsashin da jami'in na prison ya yi harbin da su, an kuma kai su a shelkwatar 'yan sanda ta jiha domin ci gaba da bincike, yayin da kuma aka yi kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a gurin da lamarin ya auku. Matasan biyu Bashiru Bello da Usman Asada, 'yan kimanin shekaru 20 zuwa 25, suna tafiya ne akan titin na Sarki Musulmi Abubakar akan hanyar su ta ɗebo ruwa sa'ad da harsashin da aka harba a yamutsin ya dake su ya kuma yi sanadin ajalin su da safiyar yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Daga Sokoto sai kasar Ghana, inda ake gudanar taron wasu kasashe da ke cikin kungiyar ECOWAS da ke samun halartar shugabannin kasashen da suka hada da Jamhuriyar Nijar, Burkina Faso, Togo da Ghana, inda da kuma manyan wato gwamnonin babban bankin kasashen ECOWAS. A wajen wannan taron ne shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya yi kira ga kasashen ECOWAS da su gaggauta ganin an samar da kudaden bai daya. Ga Rilwanu Lala Mukhtar Abbas da karin bayani cikin wannan rahoton.
Da yake gabatar da jawabin sa shugaba Akufo-Addo ya ce,
It has been nearly 20 years since the idea for the establishment of a single currency for ECOWAS.
Shekaru 20 kenan da aka fito da wannan ra'ayin yin amfani da kudi na bai daya na kungiyar ECOWAS. Lallai ne mun fuskanci kalubale akan hanya da yadda wannan mafarki zai zama tabbatacce. Haka kuma mun yi nasarori masu daukar ido. Tabbas mun daura aniyar samun kudi na bai daya wa kasashen ECOWAS wanda zai taimaka wurin tafiyar da kasuwanci da kula da iyakokinmu. Ya kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki, ya kyautata halin rayuwar mutanenmu. Kuduri ne da ya kamata mu cimma.
In this regard, I urge ECOWAS member states.
Dangane da haka nake kira ga ƙasashe mambobin ECOWAS su sabanta hanyar su wurin amincewa da tabbatar da kudurorin na ECOWAS. Misalin kudurorin tafiyar mototi, walwalan tafiyar kaya da mutane. A ƙarshe amfani da kuɗi na bai daya. Na dai sadu da wani ɗan Najeriya da ya halarci taron a matsayin mai lura, ya kuwa yi min bayani dangane da wannan yunkuri na shugabannin ƙungiyar ECOWAS.
Sunana Dauda Kwantagura, na zo nan a matsayin mai lura da al'amuran da suke faruwa tattalin arziki na Afirka ta Yamma. Wannan taro alhamdulillahi tunanin da shugabanninmu na kasashen Afirka ta Yamma suka yi yana da kyau a zuwa haɗe ɗaya a faɗaɗa kasuwanci da cinikayya, sannan kuma kuɗaɗenmu su zama bai ɗaya. Idan kuɗaɗen suka zama bai ɗaya, kaga zai ƙarfafa darajar tattalin arziki, saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kuɗin misali na Ghana zuwa dala, sannan kuma a zo a mai da shi kuɗin kamar sefa.
Malam Suleiman Mustafa, masanin abin da ke kai yana kawowa, ya yi imani nasarar wannan shiri zai yi tasiri ga cigaban kasashen kungiyar ECOWAS.
Amfanin shirin yana da yawa.
Na'am.
Na farko, mu duka kasashe biyar da muke cikin West Africa English speaking, kasashen da ke Ingilishiya suke amfani da Turanci English ba Faransawa ba.
Na'am.
Zai bar mu duka mu samu kudi guda muna amfani da shi, baka neman dola ko baka neman euro. Sannan ka je kai kasuwanci.
Za da ya kwashi kwana hudu ana tattaunawa har sai an cimma matsaya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 10:12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tanto hoiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya,
masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu, bari Sabadiha Abdullahi Ma'azu, ɗan gwagwarmaya kare haƙoƙin mata da ƙananan yara, da malama Naja'atu Bello Jibril, malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Almashi, shugaban kungiyar kare haƙin ƙananan yara waɗanda suke ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan cin zarafin iyali. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da yake tura mata su ɗauki abin da ke tsakaninsu da mazansu, ko abin da ke tsakaninsu da abokan zamansu da ake kira kishiyoyi, su mai da shi akan ƴaƴa. Sai bari Sabadiha ta bayyana cewa
wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Babu wanda yake ɗaukar laifin da ba nasa ba. Kuma ɗa na kowa ne, da ɗa da bishiya da dukiya, ba a yi masa mugunta don ba a san me morarsa ba sai Allah. Laifin uba baya shafar ɗa, laifin uwa baya shafar ɗa, saboda haka bai kamata laifin ɗaya daga cikin iyayensu ya dawo kansu ba, saboda ba su suka yi ba, kuma ba su sanya aka yi shi ba. Kuma shi idan kana magana kishi, kamar yadda ƴar uwa ta yi magana, ita fa mace mai sauƙi ce, ita dai ta ga ba a ƙita ba, ni muna tare da dadi ba dadi mun wa juna rana rana tsaka wata za ta zo ka ki ni ka guje ni ka canja min ba samun mu ne ya karuba muna gogwarmaye yadda za a yi mu hada karfi da karfe mu rufa wa gidan asiri amma ka ce zaka kawo wata ka kawo watan nan ka canja ka daina abubuwan da suka danfara akan ka sannan babu kalma mai dadi babu abun arziki babu wani jin dadi hira ma ba za ta samu ba to ya rasulullahi mutun dan adam ya za a yi ko dama a ce za a zauna lafiya da shi kuma da ba haka kake ba sai da kaga kana da zabi to dole rashin adalci dai shine yake janyo waɗannan matsalolin amma in dai namiji ya zauna ya kamanta adalcin da ya kamata a gani na zahiri gidansa ba zai tabarbare har ya fi karfin sa
mami almashi tunda kai magidanci ne kuma ga yanayin aikin ka na bibiyar irin waɗannan abubuwa haƙoƙi da sasantawa da kwato ƴancin da waye da sauransu waye ke taka rawa fiye da ta wani wurin tabarbarewar al'amuran nan a zamantakewa har ta aure misali ko ta cikin gida wanda take bayuwa ga kowa ma yana ji a jikin sa a sauran dangi
to dazun nace in an bi ta balawo a bi ta babisau yanzu kuma zan ƙara faɗa cewa idan ku suna da sata to daudawa ma na da wari shi auren da ake magana ai kwangilaci tsakanin mai aure da wanda za a aura da ci da sha da ilmantarwa da komai kuma ya da ginshikai wanda in dai gidan kirki ne kamin ai aure za a binciki halin namijin nan a binciki halin gidansu a binciki dabi'un shi da ilimin shi da duk abubuwan da ya kamata kamin a ce har an zartar an ce an bashi wannan biya haka kuma kada mu manta yau zamanin yanzu ya canza a shobi ya shigo biki san zuciya san jin dadi san abubuwa ɗan ƙanana waɗanda ba su taka kara sun karya ba su mata ke ba muhimmanci a gidan aure wanda ba su ma shahi mu'amala aure ba completely sai da hali aka ci kai ko kana da hali dan matar ka za ta ce za ta yi biki sai ka mata a shobi ka ce ba ka a shobi ba laifi bane ba amma wannan sai ya zama laifi ya zama wai ka ci guna mata kai ka hana ta a kudin a shobi ko ka hana ta zuwa kudin ba da kudin biki gudun mu biki dan abin da bai taka kara kariya ba mafi yawanci shike kara kawo wannan na ɗaya kenan na biyu su na ga matar da ke kishi da biyarta wata ma ba ta gina ta mutu amma ta dauki karan tsara kamar da dauki karan tsara tsura mu kishi wata kamin ta mutu shi ya sanya yarinya ta zo kuma ba ta da biyayya gare ta kaga na an sa uba cikin me tsaka mai wuya yana san matar shi ya san ɗaya shi a lokacin da yake a gidan matar nan ba ta nuna ma yarinyar nan tsana da ya sa kai ya fita ita ce cidanniya ita ce shegiya ita ce bugana ita ce wannan ita ce har ta zo ta gaji wani lokaci ma ta sa yara su gudu su bar gida har sai an kamo su a rika biya faru su da gaya maka abubuwan sai ka ji tausayi to ala kulli halin an san cewa ana tauye haƙƙi ana cin zarafi amma duk lokacin da aka ce an samu cin zarafi to ka tabbata cewa wani abin da bai taka kala karya ba wanda ko ba shine muhimmi a cikin zaman auren ba walau rashin tsafta wani lokaci matan ma ko ka saka kwanta da ita in ka je da take tawowa sai ka bata wuri dole mata su tashi su yi tsafta dole mata su tashi su yi ilimi maza suna da kokari suna ma mata bakin gurgudu a da idan ka kwatanta matan shekara 20 baya da matan yanzu sun yi na baya ilimi inda mazan su ba su san haƙƙin su ba za su bar su je su yi wannan ilimin ba yanzu ka je islamiya nawa za ka gani a cikin unguwa za ka ga matan da ke zuwa islamiya sai yawan mazan da ke zuwa islamiya suna amfani da addu'a abin da suke koyo
barista kin ji abin da mami almashi ya faɗa cewa galibin abubuwa ma fa da suke haifar da fitina dinnan a cikin gida ba su taka kara sun karya ba kuma matan ne suke ɗaukaka abin misali maimakon ma su tada kayar baya akan abubuwan da suke su ne muhimmai ma ba ma sa yi
to wannan abubuwa da ya lissafa ya danganta su ne da rashin fahimta na yau da kullum dole gidan aure akan samu rashin fahimta akan samu sabani to wannan ya alakanta wannan yake nufi shine manufar abin da ya fada amma in ana magana ta cin zarafi zahirin cin zarafi shine tauye haƙƙi kana ganin da haƙƙinka kuma ba a baka ba kuma kamar macen da ta zo ba ta yi wanka ba ta yi kwalliya ba ita a ɗabi'ar ta mace ya kwalisa ce tana so ta kwalliya ta ga kanta da kanta ta so kanta sannan ta shiga cikin sa'a ta kera sa'a matukar kaga aka sun haka aka samu kazamai amma very rare to ta rasa wannan abubuwan da za su saka ta wannan kwalisa haƙƙin miji ne ya kawo matarsa kayan kwalliya da kayan kamshi da duk wani abu da take bukata kamar yadda ya gano ta ya raba ta da wannan jin dadin daga gidansu na iyayenta to shi ya bugi kirji ya ce ni na dauka amma ni ban taba ganin ran da nace kotu ba na tarar da mata ta zo ta ce saboda rashin kayan kwalliya ko wani kyautatawa ihsani ma fa dole ne yana ciki amma sai dai a ce babu abinci rashin abinci basic shi aka dauka ma kawai shine dole rashin abinci hujja kawai daya babu abinci a ba abincin nan ma dan saboda gudun zurga zurga da abin da sai je izo zaka ga ta gwammace ta fashi kanta a haka
malama na ja ga abin da ake fada game da abin da mata suke yi ko ba sa yi ko kuma ake yi musu misali ku kuma a makaranta dinnan tana daya daga cikin wuraren da ake wato bada tarbiyya me yake faruwa ne a makarantu da kuke koyar da har ma matan aure yanzu zuwa makarantar nan suke
kuma da barista ta ce tace irin waɗannan kananan matsaloli gaba ɗaya rashin fahimta ne yanzu kamar mallam da ya magana cewa ya ce anko ta kice yi bai mata anko ba ranta zai ta baci za a yi ta waye wannan ma rashin fahimta ne ni a gani na kuma ma haka yake in ta fahimce shi ya fahimce ta ta san san da yake da shi ta san san da ba shi da shi sannan ta san idan ma yana da shi din bai mata ba akwai yanayin lafazin da idan ya gaya mata ba za ta damu ba kai ke kwaki hakura da zuwan nan ankon waye waye ga abubuwa za su taso nan gaba yanzu dai da kudin amma ai abu kaza kamar yafi ankon nan muhimmanci ina ga za ta fahimce shi kuma ba tare da ranta ya baci ba shi ya kamata ya san hanyar da zai ce eh zan miki ko in ba zan miki ba kaga kina rashin fahimta ta shigo nan sannan maganar ga malamu yara na zuwa makaranta ga yara na zuwa makaranta su ma mazan aidi suna zuwa makaranta idan namiji ya san yadda duk zai tafi da mace duk wannan abubuwa masu sauki ne duk iliminta ko kuma duk rashin iliminta in har ya san yadda zai zauna da ita yadda zai tafi ita wallahi duk matsalolin nan a gani na ba za su faru ba
nan kuma zamu dasa aya kan wannan batun sai zuwa wani lokaci nan gaban mu nazarci ci gaban ko kuma akasin haka da aka samu kan wannan lamari idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai haska fitila kan rahotannin fiyade da ake cewa ana yawan yi wa mata da kananan yara a sansanan yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya inda makon jiya shirin ya ci karo da wannan lamarin
na je karban wulla ina zuwa shine ya kama ni ya ja ni dan iwu shine ya rufa min baki ya ja ni kan daki shi nayi iwu na gagaren iwu ya rufe min baki sosai da ya gama sai ya ce in fita kine ya nuna mun gawa idan dan nayi magana zai yi kan
sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin sanin inda wannan lamari ya auku da kuma halin da wannan yarmar yarinya ke ciki yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Ma'azu da malama Najatu Bello Jibril da kuma Muhammad Ali Mashi sai kuma wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shiri da kuma dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wani dandano
akwai korafe-korafe da yawa da suka taso akan yadda kuke karbe kayayyakin abinci su shinkafa su man gyada har ya zuwa motoci to yaya kuke karban waɗannan kayayyaki ne kuma a ina kuke karba
ni na fi so ai amfani da kalman kamawa to mukan kama ne abinda aka shigo da ita wanda ba kai kaida ba wato doka da ta kafa hukumar custom wanda an fi sani da suna customs and excise management act ta nuna ma kowa wanda yake so ya shigar da misali kayayyaki daga waje su bi dokan tarif wato abinda dokan kasa ta aje ta nuna ga yanda za a shigar da wannan ga yanda za a shigar da wancan wannan kuma doka ta hana to inda mutum ya shigar da abinda doka ta hana ko kuma ya shigar da abinda doka ta yarda amma sai ya kibiya haraji to irin wannan ne muke kama su
to madalla a biyo mu a cikin shirin hanzi domin jin ci gaba da wannan cikakken hirar sai dai gaskiya takardun labarai ba za su samu ba. Yanzu a madadin kwana-kwanan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul Tayan gabatarwa da Solomon Abade ba da umarni da engineer mu Jim Cook ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.